إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kaddara mana haƙuwa a wannan yammaci na Asabar. A yau muna 12 ga wata na Zulqa'ada, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1443, wanda ya dace wa 11 watan 6 miladiya ta 2022. Darasi na 27 a cikin littafin Al-Aqidatu As-Safariniya. Kafin mu kai zuwa ga fara wannan darasi, akwai wani hadisi da na karanta wancan sati a cikin jerin gwanan hadisan da Al-Imam An-Nawawi ya kawo su a cikin Riyadus Salihin. Hadisin Abu Sa'id shine Al-Hasan Al-Basri da yake cewa anna A'idh ibn Amr radiyallahu anhu dakhala ala Ubaydillah ibn Ziyad, cewa A'idh dan Amr, Allah ya yarda a gare shi, ya shigo wajen Ubaydillah dan Ziyad, shi A'idh sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Ubaydillah shine shugaba a wannan lokacin da ya shigo, ya ce mishi ai bunayya, kenan A'idh yake hodi wa Ubaydillah, ya dan dana ko yaro na, yace inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna sharrar ru'a, mafi sharrin jagorori sune al-hatama, al-hatama sune jagorori masu tsaurarawa akan talakawansu. Sai yake cewa fa iyyaka an takuna minhum, ina jan hankalinka kai Ziyad, kina A'idh yake jan hankalin shi Ubaydillah akan cewa karka zamanto daga cikin kalan waɗannan shugabannin, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sune mafi sharrin shugabanni masu matsawa talakawansu. فقال له سي عبيد الله يكي چي وآعذ يكي اجلس يكي زونا فإنما أنت من خالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للي كي كنا دقاتك النخالة إذا كنت نخالة شيني كمان كتي سورة أب أصل كلمة نخالة شيني أصل مسالي أكا نقوغالي idan ka tankade shi ba akwai wani cito da yake saura mai sunan shi da Hausa tishi, to wannan ita ce kalmar nukhala. Kenan anan shi Ubaydillah mai mulkin nan yana so ya kaskantar ko kuma ya nuna abinda A'idh yayi bai daidai ba, yace zauna kai ina ganin ka a matsayin wani bargurbi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga miye mushi kenan, ya zarge shi kai tsaye. Fa qala, sai anan shi A'idh ibn Amr yake cewa wa hal kanat lahum nukhalatun, yo a cikin sahabban manzon Allah akwai irin wannan mutanen da kake hodi, innaman nukhala ba'dahum wa fi ghayrihim, duk in kaga irin wannan wanda ba su kai suka kawon ba, to ba cikin sahabban manzon Allah suke ba na harko, na biyu kuma ko kuma ya zamanto waɗanda za su biyo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka kasance da wannan halin. To wajen fasarta wannan hadisi a wancan sati an samu kuskure, kenan wannan shine ingantaccen tarjuma ko kuma bayani na wannan hadisin. To za mu tashi inda maliki ta al-khatima, al-khatima yani ƙarshen bayanin shi wannan littafi. Sai ya ce wa fiha fawaid, a cikin wannan bayanin da wannan littafi akwai fa'idodi. wa nas'alullaha husnal khatima, muna roƙon Allah mai girma da buwaya ya kyautata mana ƙarshen mu. Wanda wannan kuma iya da muhimmanci dan adam ya riƙa roƙon Allah akan Allah ya sashi ya cika da imani, saboda ba ya ka fara ba ko kuma ya kake ciki yanzu a da mi zaka ƙare. Al ibratu bil khawatim, abun lura shine da mi mutun ya cika, Allah sa mu cika da imani. Malai ce wannan baitukan da zai karanta da yawa daga cikin su suna bayani akan abin da ya shafi ilimin mantiki. Ilimin mantiki wani bangare ne daga cikin bangarorin abin da yake da alaka da ilimi na falsafa. To shi malai ya karanta ilimin mantiki, da haka anan ya kawo bayanai baitutuka masu yawa akan abin da ya shafi ilimin mantiki, wanda in fashin baki za a yi akan shi to tabbas a duk baiti ɗaya za a iya yin zama guda. Sai dai kash in ma aka yi zaman guda abinda za a tsorurutar ba abinda za a amfana da shi, wani abu ne wanda sanin shi da jahiltar shi duk ɗaya suke. Shi ne abinda Salihul Fawzan da ya zo a sharihin daima littafin bayanin da yake nan, kamar yadda za mu gani insha Allah. Kenan waɗannan abu cikin zamu hausu sama-sama haka mu wuce, saboda ta'ammuki a cikin su je ja zuwa ga yin bayanai masu yawa. Malai ya ce madarikul ulumi fil ayani mahsuratun fil haddi wal burhani, madarikul ulum mahanga ta sanin abinda ake cewa ilimi, fil ayani abinda ake gani karara a iya kawo hujja da shi. Malai ya ce mahsuratun sun taƙaito a cikin abubuwa guda biyu, na farko fil haddi a cikin abinda ya shafi hankali, sai ce wal burhani da abin da ya shahi dalili. Idan aka ce al burhani shine al hujjatu wad dalilu, kenan hujja da dalili shine al burhani. Kenan wani abu kawo hujja zai zamanto a kawo shi da ni da abin da ya shahi hankali, wani kuma za a kawo shi da abin da ya shahi dalili na alqurani da hadisi. Za mu ji bayanin da malamai suka yi karkashin waɗannan, saboda suwa daga cikin abin da aka mishi istidraki, yani bai ma kamata malamin ya kawo waɗannan abubuwan ba kuma ya kawo su. Malai ce wa qala qawmun inda ashabin nazar hissun wa ikhbarun sahihun wan nazar, wa qala qawmun wasu mutane kuma suka ce a madarikul ulum yanda ake gane ilimi inda ashabin nazari wajen ma'abuta al nazar shine al fikr wa tadqiq, yani tunani da bin abu a cikin tsanaki amma na hankali. Su kuma suka ce a ba biyu bane ba uku ne. Ya ake gane abin da yake dalili ne, suka ce abu na farko, akan kuma ake gane abin da yake ilimi, suka ce hissun abin da za ka yi ihsasin shi. To alhissu kuma yana tabbatuwa ne tare da alhawas, abin da misali za ka iya tabawa ko kuma ka iya gani ko kuma ka iya jin kamshin shi ko kuma ka riƙa ka iya dafa shi. To suka ce wannan yana tabbatar da samuwar abu, kenan ilimi. Sannan suka ce kuma wa ikhbarun, abu na biyu ya zamanto ikhbarun sahihun, labari ingantacce, yani alqur'ani wa sunna, alqur'ani da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan suka ce wan nazar, abu na uku shine hankali, an nazar yani al'aql, an nazaru yani al'aql. Kaga kenan tunanin su da na fari mi suka kara akai su his, su wadancan sun ce al-hadd wal burhan. Alhaddu shi ma dai hankali ne, abinda misali hankali zai iya ganin shi ya kiyaye shi ya yi kaza da sauransu. Kenan su sun ƙara al'aql, kenan sun mira shi guda uku. Malai ce falhaddu, abinda ake cewa alhaddu wa huwa aslu kulli ilmi, shi ne asalin kowane ilimi, ta hanyar mutum ya kalla ya gani ya iya fahimtar wannan abin ya yake. Ta wace hanya? Ya ce wasful muhitun kashifun faftahimi, wasful ta hanyar wasafta abin, a ce wannan kaza gashi nan dogo ne a ramen mene a kaza ne kaza ne da sauransu. Muhiqun kuma sannan wasafin da ya kewaye komi da komi, ka san abin cike shi da ban shi. Kashifun wanda kuma gashi nan abu ne wanda yake a bayyane. Malai ya ce faftahimi, ka fahimci haka. Wannan shi ake cewa al-hadd, shi ake cewa al-hadd. Sai ya ce wa sharquhu, sharadin shi wannan al-hadd, yace sharqun a darbun wa aksun wa huwa in amba'ani zawati fatta mastabin, wa sharquhu qardun, yace daga cikin sharadin da suke tabbatar da abin da ya shahi alhaddu yace na farko akwai dardun idan aka ce dardun malamai suna kira da suna jami' dardun yani jami'un kamar masaniya akan abu masaniya cikakka sannan wa aksun yace wa aksun da akasi me ake nihi da akasin nan kuma shi kuma shine mani'un yani kazo kai bayanin abu ta hanyar da ba za ka bar ma wani mashigan da zai kare wani abu ba wallahi bandiki ne haka suke ambata shi zaka jo su irin kalmomi saboda abu ne wanda yake da alaka da so da yawa an yi bangaren hankali akan abin da ya shafi dalili malici wahwa wahwa in amba shi wannan alhaddu na idan ya zama to amba anil zawati labari ne za a bada game da zati na dan adam sai ya ce fatta mustabil to a wannan lokacin ilimi ya riga ya cika to shi yasa shi malam Fauzani lokacin da ya karanta wannan abubuwa dan da yazo nan a cikin sharhin da yake ma abiyat bai ma musu sharhi ba kawai kyale su haka nan kuma karshe yayi wani bayani da zamu karanta shi insha Allah malici wa in yakun wa in takun bil jinsi thumma al khassa fa dhaka rasmul fahmi al mukhassa wa in takun idan ya zamanto wannan al haddun nan duka dai magana ne akan abin da ya shahi dalili na hankali idan ya zamanto jinsi ne thumma al khassa a fadi jinsin abu sannan kuma a zo a yi magana a kan wani abu keɓancacce a kan wannan ɗan adam ɗin kamar misali a ce ɗan adam sai a ce misali mai magana kaga ɗan adam shi ne zatin mai magana kuma wannan khasa kenan wata siffa ce wadda ta keɓanci shi ɗan adam ɗin malin ce fazaka wannan abin wanda yake tare da aljinsu summal khasa ya ce rasmun wanda shi ake cewa rasmun yani kaɗaɗɗen bayani na abin da ya shafi dan adam sai ya ce fafhamil mufah al fafhamil al muhasa ka fahimci al muhasa yani al muqasama ka fahimci tantancewa ko kuma wannan rabe raben da aka yi sai bayan shi yake cewa kullu ma'lumin bi hissin wahija duk wani abin da ya zamanto sananne ne bi hissin ta hanyar a taba a gani gashi nan karara ko a ji shi ko a saurare shi wahija sannan kuma ana iya riskan shi ta hanyar hankali malai yace to duk abinda ilimi ne tabbatacce ta bangaren abubuwa guda biyar inna alhawas alkhamsa sannan kuma ta bangaren hankali sai yace fanukuruhu jahlun inkarin wannan abu jahilci ne misali a ce gashi wannan fanka ta tana kadawa sai ka ce kai baka yarda ba to kaga wannan baka yarda ka ba malai yace nukuruhu na inkari da zaka yi yace jahlun qabihun jahilci ne mai muni fil hija a bangaren da ya shahi al'ada a ce misali rana ta huto duk wanda ya huta gata dan ta huto sai ka ce kai baka yarda ba to kaga wannan jahilci ne kuma wanda yake iya da muni a cikin abin da ya shahi al'ada malai ce fa in yakum bi nafsihi fa jawharun aw la fa zaka arabul muftaqir fa in yakum bi nafsihi idan dan adam din sukutum da kanshi ake magana a kanshi to wannan akwai wani mustalah na malaman abin da ya shahi bandiki suna kira shi da suna jauhar yace aula kenan dan adam din da yake tsaye da kanshi da dukkan wani abin da ya shahi dan adam to wannan shi ake kira da suna jauhar a cikin ilimin mantiki yace aula ko kuma idan ya zamanto a ba tsaye yake da kanshi ba da wani ne yake dogare yace fazaka aradul muftaqir wannan kuma wani abu ne wanda yake mai bukatuwa zuwa ga wani shi za ku ji bayanin wani iri wannan idan iya daga cikin abin da kusan bai kamata malai ya kashi ba dan dai karatu ya zo kashi da zamu karanta shi malai ce wal jismu abin da ya shahi gangan jikin dan adam ma ullifa min juz'ain fasa'ida fatruk hadith al bayn abin da ake cewa gangan jikin dan adam yace ma ullifa abin da aka hada shi min juz'ain daga bangare guda biyu na bangaren da ya shahi gangan jiki da bangaren da ya shahi ruhi a wannan shi yake ba da dan adam fasa'ida malai yace ko kuma abin da yake dore akan haka fatruk hadith al maini ka bar magana na abin da ya shahi karyatawa yace wa mustahilul zati a bangaren da ya shahi gangan jikin dan adam akwai mustahilul zati abin da gangan jikin dan adam ba zai iya shi ba sai yace ghayru mumkini wannan shine abin da baya yiwuwa sai yace wa didduhu ma jaza fasma zakani sabani shi kuma shine abin da ya halatta akan dan adam yake nan da abin da ba dora maka gangan jikinka baya iya to wannan mustahil ne yani wani abu ne wanda yake impossible ba dora maka ba amma wa dhidduhu abinda kuma zaka iya yace ma jaza wannan shine abinda ya halatta a gare ka ka aikata fasma zakani
ka saurari abin da ya shahi takaitaccen bayani na da nayi anan shine ma'anar zakani sai ce waddiddu sannan bangarorin abubuwa kamar haka na farko addiddu idan ka ce addiddu shine kishiya idan ka ce hori a ce duhu idan ka ce zali a ce sanyi wannan shine addiddu wal khilafu da abubuwan suke sabani junan su ma'ana kaman al harakatu wal bayan wanda abu guda ne zaka samu amma kuma hallau ya rabu kashi biyu wannan qibu da masu warware juna abu kaza yana warware kaza sannan wal mislu da kuma abinda suke tsara da juna wal ghairani da abinda suka mukhtalifani al ghairani yani al mukhtalifani malice mustafidun ai wannan ilimi ne mustafidun wanda aka samu shi daga wajen malaman mantiki abinda malike yake bayani kenan sai malice wa kullu hadha kaga dai waɗannan abiyat din gaba ɗayan abin da suke bayani akan shi wani abu ne wanda yake da alaka da harkan da shi hankali sannan kuma wani abu ne da yake da alaka da ruhin dan adam da gangan jikin shi wanda dan adam ko kuma mutum musulmi kar ya shagaltu da irin waɗannan abubuwa a cikin malamai an samu da suka shagaltu da ilimin mantiki sai da suka yi ta rayuwa suna rubuce-rubuce sai da suka zo ƙarshen rayuwar su suka gane cewa ashe sun saba lamba yani sun bada rayuwarsu da kokarin su a cikin abin da ba nan ya kamata a ce sun bada shi kamar su Imam al-Ghazali misali da irin su Fakhruddin ar-Razi Fakhruddin ar-Razi sheke shi ya wallafa littafin at-tafsirul kabir ko kuma kira shi da suna mafatihul ghaib littafi ne cikin mujalladi 16 littafin tafsiri amma ƙarshe da malamai suka karanta littafin shi gaba daya suka ce littafin fihi kullu shay illa tafsir komi akwai a cikin littafin shi ya ce kaza tafsirin ne kawai babu shi kuma littafin tafsirin ne rubuta kuma volume 16 me yasa saboda rakkazawa akan irin waɗannan abubuwan kaga za ka ji ana kana tausa abubuwan da musu da fa'ida to malam dai ba abin da ya hodi mana a cikin littafin nan na ilimi yace wa kullu hadha ilmuhu muhaqqaqun falam nudil fihi wa lam nunammiqu wa kullu hadha dukkan waɗannan ababe ilmuhu muhaqqaqun ilimin wannan abu muhaqqaqun an yi tahqiqe shi an kalelece shi yace falam nudil fihi ba mu tsawaita bayani a cikin wannan littafi ba sannan kuma walam nunammiqu ay lam nuwassi'u wa nuzayyinu yani bi mu fadada bayanin ba muka kawata littafin a mun hodi kawai dai wasu abubuwan da ya kamata a ce an fada sauran kuma mun bar su sai wannan kusan shine baiti na ƙarshe da yake magana akan abin da ya shahi a wannan littafi sai godiya ga Allah subhanahu wataala da malan zai yi sai ce walhamdulillahi ala tawfiqi limanhajil haqqi ala tahqiqi walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ala tawfiqi akan dacewa da ya bamu to kaga ba malan shi kadai ba mu ma Allah bamu dacewa yanda muka karanta littafin nan har muka zo kan wannan gabar da shi malam yayi godiya mu muna godiya ga Allah subhanahu wataala ala tawfiqi akan tawfiqi ya di dacewa limanhajil haqqi game da manhaji na gaskiya yani tafarki na gaskiya sai ce ala tahqiqi akan abin da yake na tahqiqi tabbatarwa da kalele cewa da bin bayanan a tabbatar da abin da yake da alaka da qur'ani da hadisi anan malam Salihul Fauzan yayi magana akan karshen waɗannan abiyatin da suka yi magana akan abin da shahi mantiƙin nan malai ce kullu hadha min ilmi al-mantiq waɗannan baitukan da muka karanta daga farko zuwa yanzu duk sai daga cikin ilimin mantiki ashe sai za ka ga iya daga cikin ilimin da mafi yawa a harkar addini an kote shi saboda bai da wani fa'ida malai ce wa ilmul kalami wala hajata bina ilaihi ilimin surutu da magana irin waɗannan abiyatin na ƙarshe da aka karanta malai ce bin mu da buƙatuwa zuwa gare su walakinnahu lamma kana rahimahullah sai dai shi Allah mushi rahama Imam Safarini lokacin da ya zamanto qad waqa'a fi ilmil kalam yayi karatu ilmul kalam wa ilmul mantiq yayi karatu ilmil mantiqi malai ce lam yatakhallas minhu didda yazo yayi bayani akan aqida lahiyayya amma bai iya rabuwa ba da wancan abin da ya karanta gaba daya shine abin da ya jashi kuma ya zubo wannan abiyat din wanda ga sunan wanda muka karanta a yanzu lam yatakhallas minhu mala yace faja'a bi hadhihi al-abyat fi akhir an-nazm sai zo da waɗannan baitutuka a ƙarshen nazamin shi
shi yasa shi Salihul Fawzan bima ya sharhin su ba da yazo daidai na kawo wuce sai da malamin yazo inda yake bayani akan sahabban manzon Allah da malumai da sauransu kuma daga ne doki sharhi malai ce kenan walhamdulillahi ala at-tawfiq limanhaj al-haqq ala at-tahqiq musalliman li muqtada al-hadith wa an-nass fi al-qadim wa al-hadith malai ce musalliman muna masu me kawuya li muqtada al-hadith game da abinda hadisi ya kumsa yani maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wan nass da nassin alqur'ani mai girma abinda ya kumsa fil qadim wal hadisi da da yanzu kenan muna ma Allah godiya akan haka kaga lafazin al hadis ya zo a farko sannan kuma ya zo a ina ya zo a karshe yace musalliman li muqtada al hadisi wan nass fil qadim wal hadisi duka kalma ne iri ɗaya amma ma'anarsu daban-daban na farko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma yana nihin abin da ya shafi zamani kenan zamanin da ake ciki na yanzu da yanzu alhadis kenan yanzu wannan shine malaman balaga suke cewa aljinas malai yake cewa la a'tani bi qawli ghairi salafi muwafiqan a'immati wa salafi la a'tani banna kula da lura bi qawli ghairi salafi da magana ta wasu mutane waɗanda ba magabata na gari ba maganganu na gaba ɗaya na takaice su ko kuma na rakkaza su akan abin da ya shafi maganganun magabata sai ce muwafiqan ina mai dacewa da bin a'immati jagorori na wa salafi da waɗanda suka gabace ni a harkar da ya shafi ilimi yace walastu fi qawli bi dha muqallida illa an-nabiy al-mustafa mubdil huda wa lastu fi qawli ban kasance ba a cikin magana ta biza wannan magana ta ai bi hadhihi wannan magana ta da nai ban kasance mu qallida ina mai koyon wani ne daga cikin taqlidi shine ka bi wani abu idon karhi ka ce a mu muna kan kaza ko haka ne ko ba haka nan bane malai ya ce a ba haka bane tsari na bana bin kowa ido rihe illa an-nabiy al-mustafa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubdil huda wanda ya bayyana da abin da ke shirya ne salla alaihi allahu ma qadarun nazal wa ma ta'ana dhikruhu min al-azal salla alaihi allahu amincin Allah ya tabbata akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma qadarun nazala duk wani ruwa bai dugo a ƙasa ba iya adadin dugon ruwa da zai daga a saman ƙasa Allah yayi tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yani kenan yana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ma ta'ana dhikruhu da irin lokutan da ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo ya wuce min al-azali tun daga farkon lokacin da ya rayu har zuwa yau duka ina mai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kalimatu al-azal yani al-madi al-qadim kenan tun ada har a yanzu ina mai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kuma salati ga manzon Allah iya daga cikin mafifitan ayyukan da ya kamata mutum mai imani ya ba su kulawa malai ya ce wa man jala bi hadihi dayjuru waraqatil awqatu wadduhuru wa man jala bi hadihi sannan kuma ina bayani ko kuma akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man jala bi hadihi da irin abinda aka samu na yayi wan duhu bi hadihi da shiriyas washi ad-dayjuru yayi wan dayjur shine az-zalam kenan yayi wan duhu da aka samu waraqatil awqat sannan kuma lokuta suka wanku suka zamanto nagartattu raqat yani safat kenan abu ya wanku tas lokuta sun wanku tas sun yi kyau yake cewa a dalilin shiryasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace al-awqatu wad-duhuru lokuta da zamunna ga baki daya wa alihi wa sahbihi ahlul wafa ma'adinut taqwa wa yanbu'us safa malai ce wa alihi da iyallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma amincin Allah tabbata a gare su wa sahbihi da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma amincin Allah tabbata a gare su waɗannan gaba ɗaya ahlul wafa su ne ma'abuta cika alƙawalin da suka ɗauka tun daga iyalin shi sahabban shi wanda ya rayu a cikin su lalle waɗannan su ne ahlul wafa yani sun kula da duk abin da ya shahi karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malike cha ma'adinut tuqa su ne ma'adanayya gurabe na tsoron Allah idan ana so a bada labari akan tsoron Allah to za a je zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bada misali akan matan shi a bada misali akan sahabban shi sannan kuma ƙarshe ayi bayani akan tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabban malan yace wayambu'u safa su ne mabubbugar duwan abin da yake wankekke mai tsada Allah abin da yake tacecce to su sahabbai su ne mabubbugan shi kamar misali a dukkan abu a ko tacecce to su sahabbai a cikin harakar addini su ne tacecce Allah ya tace su saboda sun dako sun doko wannan risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'umma to wanda kaga nan malam yana yabo bayan irin abiyat din da ya faɗi mana a baya go na abin da ya shahi matsayin sahabbai suwa suka yi a cikin su duk wannan bayani ya gabata akai yanzu yana rihiwa ne da addu'a zamu tayi da baiti tuka haka a gurguje malai ce wa tabi'in wa tabi'in li tabi'i khairil wara haqqan bi nassi shari'i wa tabi'in yanzu bayan sahabbai an kare da su go sai ce da tabi'ai sannan wa tabi'in li tabi'i sannan kuma da tabi'ai wannan su tabaul atba'i ne atba'ut tabi'in kenan wannan suka biyo bayan tabi'ai kuma shine wa tabi'in li tabi'i sai ce khairil wara waɗannan su ne mafi alherin halitta alwara ya'ni halitta haqqan magana ta gaskiya ko ba haka ba aka yi ta da ka bi nassi shari'i da nassi na mai shar'antawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kaga tabi'in wa tabi'in li tabi'i daga sun shigo ciki to wannan shine kusan karshen khatimar da malam yayi sai kuma zai rihi karshe da bayani akan a'immatul madhahibil arba'a yani jagorori ko kace limamai na abin da ya shahi mazhabobi guda hudu wanda suka fi shahara amma mazhabobi suna nan da yawa amma waɗannan guda hudu su ne suka fi shahara malai ce wa rahmatullahi ma'ar ridwani wal birri wat takrimi wal ihsani tuhda ma'at tabjili wal in'ami minni li maswa ismatil islami a'immatid dini hudatil umma ahli tuqamin sa'iril a'imma لا سيما احمد والنعمان ومالك محمد السنوان من لازم لكل ارباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل ودنن ابيات كو مالن yana magana akan matsayin a'immatul madahibil arba sai ce wa rahmatullah shine wannan gaskatuwar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal ladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان kaga bayan ya kammala yanzu suka rigaye shi da imani me yake musu addu'a yake musu malaci wa rahmatullahi rahmar Allah ta isa zuwa ga wadannan mutanen ma'ar ridwani tare da yarda na Allah wal birri tare da kyauta ta ubangiji subhanahu wata'ala da ayyukan da'a wat takrimi da karramawa wal ihsani da kyautatawa waɗannan tuhuda a kyautar da su ba su kadai ba ma'at tabjili tare da girmamawa wal in'ami da ni'imtawa minni daga gare ni ni imamu safarini zuwa ga suwa limaswa ismatil islami ga mutanen da su ne makoman hadewan addinin musulunci da bayani akan shi suwa ne ne malaci a immatid dini hudatil umma sune a immatid din jagorori malumman addini hudatil umma waɗanda suke masu shiryas da al'umma sai ce ahli tuqa ma'abuta tsoron Allah min sa'iril a'imma daga sauran ma malumai gabaki daya kenan malam yayi na al'umma gaba daya duk wani malamin da ya zama tuna karantar malam ya sashi aina ya sashi a cikin wannan bayanin nashi amma ka duba sharadin ahli tuqa ma'abuta tsoron Allah saboda tsoron Allah shine mizani wa laysa al-ilm bi an yuqala qad ra'asta ba fa ilimi bane dan a ce kai wani ayya kai magare tikewa a ba shi ake bukata ilimi ba ana bukata kai karatu amma ka sani cewa karatin ya zama tun maqrun bit taqwa yana hade da tsoron Allah saboda kamar da Sufyanu Sauri yake cewa innama yuta'allamu al-ilm liyuttaqalla yace ana karanta ilimin addini ne dan a ji tsoron Allah ba dan kai jayiya da mutane ba ko ka nuna mutane kai ka iya ko da makamancin wannan shi yasa malam Allah yace a immatid dini hudatil umma saboda in dai ba ahlut taqwa bane ba to ba za mu zama to a immatid dini din ba ba za mu zama to hudatil umma ba sai da su rika mazzaka al'umma suna rarraba ta iyana sai ga dama to shine malam yace anan ahlut taqwa min sa'iril a'imma dukkan malaman da suka gabata yace la siyama ahmadu wa nu'man balantana ma imam ahmad yake cewa kenan da shi ya fara imam ahmad da shi malam ya fara sai yace wa nu'man sannan kuma da an-nu'man wanda shine abu hanifa sai yace wa malikun sannan kuma da imam malik sai yace muhammadu sinwani da muhammad wanda yake yankin sinwani to anan malam ya ambaci guda hudu wanda kusan su ne a immatul mazahib al-arba shine malam fawzan yake cewa anan yace jami'ul a'immatil ladina ja'u ba'da atba'it tabi'ina min al-a'immatil ladina warisu al-ilma amman sabaqahum min as-sahabati wat tabi'ina wa atba'it tabi'in yace wa fihim al-a'immatul arba daga cikin su akwai wadannan jagororin guda hudu na farkon su shine abu hanifa kuma shine an-nu'man abu hanifa malaki cewa wa hum aqdamul a'immati sannan kuma su ne wadanda suka hijimawa cikin malamai ko su suka rayu da tabi'ai malaki cewa wa rawa aw ruwiya an ba'd as-sahabati sun rawaito daga malaman su kenan sun rawaito daga wasu daga cikin sahabbai malaki fa huwa min aqdamil a'imma sannan kuma shi abu hanifa iya daga cikin mafi dadewan malamai yace wa huwa aqdamul a'immati shine mafi dadewa yake cewa haza al-imamu abu hanifa an-nu'man ibn thabit sunan shi kenan an-nu'man ibn thabit yace Allah ya rahama a gare shi wannan mutumin shine sahibul madhhabil ma'ruf al-mashhur bil fiqh shine ma'abucin mazhaba sananna shahararra da fiqh sannan yace wal mashhur bil wara'i wat tuqa waz zuhd was salah wal istiqama shi wannan malamin Abu Hanifa an-Nu'man ya shahara mutun ne shahararre duk wanda ya rayu da shi a lokacin shi ya san cewa wannan malamin na farko al-mashhur bil wara ya shahara da tsantsanin duniya da gudunta kaga wannan ai siffar mutane kirki ce saboda duk mutumin da ya shagaltu da duniya to ba zai aiki alheri ba game da lahira amma mutumin da kaga yana kaffa to lalle tabbas wannan akwai alaman cewa za a samu tsoron Allah tare da shi wattuqa haka kuma ya shahara da tsoron Allah wazzuhud ya shahara da zuhudu yani kalkalin rayuwa bai dame shi ba wassalah mutun ne nagartacce walistiqama kuma ya shahara da tsayuwa da kafewa akan abin da Allah da manzon shi suka yi bayani akai malai yake cewa summa min ba'dihi yanzu bayan Abu Hanifa wa biyo baya shine al-Imam Malik imamu daril hijrati alimul hadisi wal fiqhi masanin hadisi masanin fiqhu kusan shine farkon wanda ya fara wallafa littafi na fiqhu ko kuma kace na hadisi duk da cewa yana hadu da fiqhu wanda shine muwatta wanda su sahihul bukhari duka sun zo daga bayan shi ne malik cewa masanin hadisi masanin fiqhu bayan al imamu malik thumma al imam ash-shafi'i muhammad ibn idris sannan imamu shafi'i shine muhammad ibn idris Allah ya rahama a gare shi bayan imamu shafi'i sannan al-imam ahmad ibn hanbal waɗannan su ne a immatul mazahib al-arba'a kuma za ka samu dukkansu sun yi karatu wajen junansu kaga kamar yadda imamu malik imamu shafi'i ya zo ya maka ya karatu a wajen shi sannan kuma haka shi ma imamu shafi'i ahmad ibn hanbal ya karatu a wajen shi sannan lokacin da suke raye ba su suka kafa wani abu mai suna malikiya shafi'iyya hanafiyya hanbaliyya a babu wannan daga bayan su ne mutane ko almajirai ko makamancin wannan har aka zo abu ya zama to a matsayin ga wata matsaya amma waɗannan mutanen guda hudu gaba daya dukansu a bangaren da ya shahi aqida su daya babu sabani tsakanin Abu Hanifa da Imam Malik babu sabani tsakanin Imam Malik da Imam Shafi'i babu bambanci da babu sabani tsakanin Imam Shafi'i da shi Ahmad ibn Hanbal duka idan su da a ina ne zaka ce malikiya ta ce kaza a furu'a ne wannan bangaren da Shafi'i amma aqida su da shi yasa duk mutumin da zai karanta littafin malikiya zai tabbatar da cewa aqida ta bangaren aqida ahlus sunna wal jamaa ne tantagariya kuma mu da masu muke bi ka karanta risala ta ibn abi zaid al-qirawani kaga wannan muqaddimar da yayi karshe ce kuma ana karanta ta amma kuma ya rika cewa wai wasu sun mutu sun ce kaza alhali abinda ake karantawa ne an karanta an zauna a saman shi an kiba aikatawa wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa to da ka wadannan bayan Allah gaba daya ba su suka kirkiri wani malikiya kaza kaza ba sannan kuma kowanne ɗaya daga cikin su yayi magana wanda za ta zamanto shi abin tsira a gaban Allah babu ɗaya daga cikin su wanda bai ce ba duk wanda ya ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dauki maganar manzon Allah ni ma anan nake idan magana ta ci karo da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idribu bi kalami al-ha'id ku dauki magana ta ku buga ta da katanga ku yi aiki da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan bayan Allah aka haka suka rayu ya kamata mu je mu saboda mu kammala littafin nan insha Allah malik ya cewa man lazimul li kulli arbabil amal mu duba da kyau nan man lazimul li kulli arbabil amal taqlidu habrin minhum fasma' takhal yace man lazimun abne na dole li kulli arbabil amal ga duk wanda zai yi aiki da sunan addini taqlidu yabi habrun ko hibrin malami wanda yake masanin Allah minhum daga cikin waɗannan bayan Allah yace fasma ka saurari maganar da nake faɗi maka da kyau takhall zaka tsira zaka wahinta daga dukkan wani abin da yake hayaniya ne ka kama tafarkin waɗannan mutanen da suka yi ayyuka managarta kuma ƙarƙashin Qur'ani da hadisi malai yace wa manna hali subulihim minal wara ma daratil aflaku aw najmun sara wa manna hada dukkan mutumin da yabi lisabilihim tafarkin su minal wara daga cikin halittu ma daratil aflaku matukar falaki yana juyawa aw najmun sara ko kuma wani tauraruwa da ya bayyana kenan matukar dai duniya tana nan to waɗannan bayan Allah ko ba za a wadatu game da abin da ya shafi ilimin su ba malike cewa hadiyatun min nili arbabi salaf mujaniban lil khawdi min ahli al khalaf hadiyatun minni waɗannan tsadaddakin bayanai da nake yi malai ce hadiyatun minni kyauta ce daga gare ni li arbabi salaf ga mabiya salaf arbab yani atba duk wanda tafarkin mazanjiya sahabban manzon Allah da suka biyo bayan su yake so yi aiki akai to wannan littahi malam ya kyautar da shi zuwa gare ka yace mujaniban ina mai nisantar lil khawdi game da nutso min ahli al khalaf daga waɗanda suka biyo baya saboda ka san lokacin da abuwa suka rikirkice aka gayyar abun aka sauya shi aka sa son zuciya da bid'o'i wanda ka daga baya ne amma asali magabata na gari sun ta akan madara addinin to malai yace akan haka nake dora ka kula da wannan iyaka summa iyaka da ahlul khalafi wanda suka biyo baya sai malai yace khudha ka dauki wannan bayanin hadiyatan aw hudita waqta fi nizami hudita Allah shiryar da kai waqta fi nizami sannan kuma ka bi wannan tsarin da na baka tsarin menene shine qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai idan kai haka malai yace tafuz zaka rabauta bima ammalta game da abin da kake tunani na samun shiriya a cikin littafin nan in dai ka bi shi to zaka samu shiriya sai malai yace wassalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata a gare ku kenan littafi ya kare malai yake cewa wannan shine karshen abinda Imam Safarini ya hada Salihul Fawzani kenan na abin da ya shahi bayani akan abin da ya shahi aqida kenan al-aqidatu safariniya darasi na 27 kenan daga nan ta kare insha Allah ta'ala sannan kuma na bibi abiyat ne a gurguje saboda mu samu mu kammala littafin sati mai zuwa insha Allah ta'ala za ku kasance tare da Malam Abdulsalam wanda uzuri ya gita mai nike na uzuri da na bada kwanan baya kenan uzuri ya taso insha Allah za amma Malam Abdulsalam zai ci gaba a cikin sabon littafi da aka sanya ko kuma za a sanya insha Allah shine hirasatul aqida hirasatul aqida littafin a haka a hannu kusan babu shi dace na Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aqli littafi ne wanda iya da muhimmanci kwarai da gaske ga dukkan mutumin da yake rayuwa a yau me yasa saboda littafi ne wanda zai maida ka wayayye yani a harkar addini zaka waye ba zaka zama tuba gidaje ba zaka zama idaninka a bude suke duk abinda ake kyar kake kallo duk inda zaka kora kafarka da sunanka samu lada zaka san ina ne kamata ka kora kafarka yanda wani ba zai zo ya maka wasa ba da addininka da aqidarka wanda wannan shine mafi tsadan al'amari a cikin rayuwarka kira insha Allah ta'ala wannan littafi aka zo za a same shi kenan da izinin Allah yana cikin PDF ne kenan za a hudu shi biznillah Allah mana tawfiki kenan wannan karatun ranar sunbu kenan sannan karatun ranar lahadi a da an saba ana alqur'ani mai girma to an dan samu tseku amma insha Allah ta'ala shi ma karatu halka na karatun qur'ani daga gobe zai fara kenan duk wanda yake da niyyar karanta ayoyin Allah subhanahu wata'ala yanda ya kamata to yi kokari ya halarto akwai malamin da tafarraga li hada yani ya bada lokaci zai zauna karantar da mutane insha Allah tsakanin magariba da isha ranar lahadi sannan ranar litinin akwai karatun umratul ahkam wanda yasir mamman bala yake gabatarwa umratul ahkam ina ga ita mata kun zauwa karshe sannan ranar talata akwai al-adabul mufrad wanda malam isma'il yake gabatarwa sannan ranar laraba tare da malam yasir akwai rijal wa nisa hawla rasul karatun tarihi ba baka sanin addini da dadin da yake da wallahi sai ka karanta tarihi sai hankalinka ya komo ya kimtsoje guda duk wani abin da kake ga na barazana ba yau aka fara shi ba wasu mutane ne masu al'amma masu shugul masu kaza duka suka tattara suka ce su sun zama hawariyun za su ma addinin Allah yake to su ne rijal wa nisa hawla rasul sallallahu alaihi wasallam sannan ranar alhamishi wannan shine karshen karatu kenan na karshen sati za a tare da Malam Abdullahi Muhammad Usman ana karanta hikba yanzu bayan shi ana dab da kammala za a sa ni tayin kitabut tauhid insha Allah na Muhammad ibn Abdul Wahhab shine littafin da Dr. Muhammad Salih Umar yaje da mu yake cewa in ka zo sa karatu yace ka fara da shi ka fara da shi saboda a san wane ne kai a san aqidarka kar ka zo a fara fiqhu kana koyon su alwala da tsarki sai an yi nisa idan ka sa tauhidi a ce to wannan shi da haka yake a dama a fara da shi saboda wannan shine gundarin abin da yake aqida kaga subdu aqida sannan alhamishi aqida saboda shi yake komai muhimmanci dukkan kauran da kaga ana yi da hayalin da ake wallahi rashin karanta aqida ne duk mutumin da ya yarda da Allah na hanyar ya karanta ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah ya faɗi ga yanda manzon Allah ya rayu bangaren da shaƙi da wallahi zaka huta maranka zaka yi rayuwa salim alim kuma ka haɗu da Allah baka da matsala amma ba haka ba ba zaka gushe ba a cikin firgici da tsoro da hayaniya duk abinda bai kai ya kawo ba sai zama to maka tashin hankali wanda kuma gashi ne wa ma aksaru shine abinda ake fama da shi biyayyen bokaye ɗan tsubuwa ne hayaniya kala-kala duk wani mutum dajjal wani makaryaci idan da zai bayyana to mutane su yi imani da shi shi yasa dujjal in ya zo Allah kada ya gwada mana lokacin amma akan tsarin da ake tafiya na rashin karanta aqida abin mai kyau tun duk wanda ya ƙarya a yau za a bi shi wanda ƙarya ne ma kuma in ka tsaya ma ka ajje hankalinka za ka gane ƙarya yake to ina ga wanda shi kuma kat ne gashi nan zai zo cewa sama ta yi ruwa ya ce ma ƙasa ta fitar da tsirranta ya je yanki ku kuɗin imanin da shi duk ruwan da yake cikin gari gaba ɗaya shanye shi a ga za ku jure ku yi haƙuri ko kuma za ku jure ku yi haƙuri ba shi yasa manzon Allah yake cewa ma min nabiyyin illa anzara ummatahu dajjal ba wani annabi da Allah ya turo ka duba annabawa suka wuce gaba ɗaya amma sai da suka gargaɗi al'ummarsu akan zawon dajjal to mu kuma tabbas a cikin wannan al'umma mu ne na ƙarshe kenan a cikin mu zai Allah kare nuna mana lokacin ko kuma nuna mana tsarewar imaninmu a wannan kusan shine abin da ya shahi kenan jadwali na sati rasulu hirasatul aqida ranar lahadi karatun alqurani mai girma ranar litinin umratul ahkam ranar talata aladabul mufrad ranar laraba rijal wa nisa hawla rasul ranar alhamish kitabut tauhid ne so juma'a sai abuta kuma rasulu sai zuwa da sa insha Allah Allah mana tawfiki Allah ba mu dacewa sannan kuma wadanda suke bangarori daban-daban dukkan wani wanda yake bada gudunmuwar shi a cikin abin da ya shafi gudanarwa da tahiyar da abin hatta da mutumin da zawwa za ka yi da littafin ka amfana Allah saka ma kowa da alheri kuma Allah sanya waɗannan zaman da muke yi ya zama to shine sababin da zai kai mu gidan aljanna ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyarmu ubangiji ya mana rahama ya jikan mu duniya da lahira Allah ya jikan mu ya jikan mahaifanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله